sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau Talata, 27 ga watan Oktoba, shekara ta 2020, inda agogon gundumar Columbia ke cewa ƙarfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da wannan shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
To yusu kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din nan na gwaji mai suna bamlanivimab bai da inganci. Hukumomi a Buenos Aires, babban birnin kasar Argentina, sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta dakile yaduwar corona. Sannan majalisar dattawan Amurka ta amince da nadin alkali Amy Comey Barrett kotun daukar kara ta zama alkali a kotun kolin kasar.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, muna tafa da rahoto akan kara wayar da kan jama'a muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma. Baya ga wannan muna tafa da rahoto akan matakin da hukumar da ke kula da kafofin yada labarai a Najeriya ta dauka. Daga bisani za mu leka jamhuriyar Niger. A yau ma idan Allah ya bamu iko muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai shigo don ya gabatar muna. Amma duka mun muji waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din na gwaji mai suna bamlanivimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litini, inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin bamlanivimab a kansu ba. Maganin wanda wani kamfanin harhaɗa magungunan Amurka mai suna Eli Lilly da wani kamfanin magungunan ƙasar Canada mai suna Abselara suka ƙirƙiro wani ɓangare ne na salon jinyar da ake yi ta wajen ƙarfafa garkuwar jiki, wanda wani sa'in ma kan yi aiki kamar garkuwar jikin a wajen yaƙar cutar. Don haka masu ilimin kimiyya suka yi tsammanin cewa zai iya kashe cutar ma. Maganin ya yi kama da irin wanda aka bai wa shugaba Donald Trump lokacin da ya kamu da COVID-19 a farkon wannan watan. Hukumomi a Buenos Aires, babban birnin kasar Argentina, sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta dakile yaduwar corona, wanda hakan ya bada damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karon farko cikin watanni 7. A ƙarƙashin sabuwar dokar, an yadda kashi 25 cikin 100 na yawan kwasumomin da wuraren ke iya daukawa su shiga, tare da tabbacin wuraren na da iskar shaka a wadace. Kafar labarai ta AP ta ce sassauta tsaurin matakan dakile yaduwar cutar corona din ya biyo bayan raguwar cutar a babban birnin kasar ta Argentina. Wani ban mai karfin gaske ya tashi a wata makarantar Islamiyya a arewa maso yammacin kasar Pakistan a yau dinnan Talata, ya halaka mutane akalla 8 bayan ga raunin ta 130 da yayi. Jami'an 'yan sanda sun ce bom din hadin gida ya tashi a wata makaranta a birnin Peshawar yayin da take cike makil a lokacin darussan safi. Wani hoton da aka dauka da wayar hannu ya nuna wani malami na koyarwa kan wasu ayoyin Alkur'ani mai tsarki ga musulmi lokacin da bom din ya tashi a makarantar ta Jami'a Zubairiya madarasa. Wani jami'in 'yan sanda mai suna Mansur Aman ya ga manema labarai cewa an boye bom din ne a wata jakar da wani ya bari a makarantar.
Yanzu kuma bari mu fara da rahoton mu na farko, inda a Najeriya hukumar da ke kula da kafofin yada labarai ta NBC ta ce tana tuhumar tashoshin talabijin uku masu zaman kansu da zargin taka rawa wajen faɗaɗa tashe-tashen hankula a ƙasar, biyo bayan zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta SAS. Tashoshin sun hada da Channels Television, AIT da Arise, saboda haka za a samu su takunkumi har sai sun biya kudaden da aka ci su tara kusan naira miliyan 2 zuwa miliyan 3. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da ƙarin bayani.
There will still team down on B, and in B is a heavy fine. And the heavy fine is between 500,000 to 5 million. But none of them is going to pay less than 2-3 million.
Babban Director General na Hukumar Kula da Kafofin Yaɗa Labarai, Professor Armstrong Idachaba kenan, yake bayani cewa an ci taron waɗannan gidajen talabijin uku kuɗi daga naira miliyan 2 zuwa 3 saboda laifin kin bin ka'idojin yaɗa labaran ƙasar. Hukumar ta ce an hukunta tashoshin ne domin watsa hotuna da ba a tabbatar da sahihancin su ba na zargin harbe-harben 'yan zanga-zangar NSAS. Wani abu da sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa Shu'aibu Leman ya ce yin irin wannan hukunci ba daidai ba ne.
Wannan matakan da hukumar NBC ta yanke na ladabtar da wasu kafa kafin watsa labarai a ganin mu ba shi da ma'ana, kuma a kullum muna kira ne da NBC a daina daukan waɗannan matakai. Idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara. Muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwa waɗannan kafafen watsa labarai masu zaman kansu. Ba zai kawo wani ci gaba ba a cikin ƙasa, sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiyya.
Amma ga ɗan jarida mai zaman kansa Bashir Baba yana ganin hukuncin da aka ɗauka akan kafafen talabijin ɗin yayi daidai.
Ai, tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi. Ba zai yi kuna kafafen yaɗa labarai na asali waɗanda aka sani kawai a shiga kwasar tarkaci daga dandalin sadarwa na zamani ɗin nan ana yaɗa ma duniya ba. Su waɗannan dandulla na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkaci, da mutumin kirki, da ja'iri, da mutumin banza, da mutumin kwarai, da shedani, duk tana hannun su. Kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama. Sun je sun ɗauko hotunan video wanda ba su tabbatar da shi ba, suka yayata ma duniya. Wannan ba a aikin jarida haka.
Ita ma dai kungiyar kare haƙƙin tattalin arziki SARA ta yi tur da tarar da aka sanya wa gidajen talabijin na Channels da AIT da Arise, inda ta nemi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya gargaɗi NDC da ta daina tsoratarwa ko cin zarafin gidajen watsa labarai masu zaman kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sauraro kada da kumanta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, Majalisar Dattawan Amurka ta amince da nadin alkali Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta zama alkali a kotun kolin ƙasar da ƙuri'u 52 akasin 48 da daren jiya Litini. Yan Republican a Majalisar Dattawan Amurka Susan Collins ta bi sahun ɗaukacin ɗan jam'iyyar Democrat wajen kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da tabbatar da naɗin Barrett. Dama Collins ta ce ba za ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da naɗin na Barrett ba, saboda ƙuri'ar ta yi kusa da zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a sati mai zuwa. A cewar kafar labarai ta AP, babu wani alƙalin kotun ƙolin Amurka da aka taɓa tabbatar da naɗinsa da ƙuri'u masu yawa haka, ba tare ma da goyon bayan 'yan jam'iyya marar rinjaye ba a cikin shekaru 150. Ana kyautata zaton a yau ɗin nan Talata. Mashari'a John Roberts na kotun ƙolin Amurka zai rantsar da Barrett, wadda ita ce rantsuwa ta biyu a gare ta a wata keɓaɓɓiyar hidima a kotun ƙolin Amurka. Wannan ya biyo wata hidima da aka yi a fadar White House da daren jiya Litini a lokacin da mai shari'a Clarence Thomas ya rantsar da ita Barrett. Dan kasuwar kasar Rwanda din nan, wanda ake zarginsa da ɗaukar nauyin kisar kyashin da aka yi a shekara ta 1994, an garzaya da shi kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague don fuskantar shari'a. Kotun manyan laifuka din ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi a wata takardar bayani ta jiya Litini cewa Felician Kabuga, ɗan shekaru 87, zai fuskanci shari'a nan ba da daɗewa ba. An garzaya Hague da Kabuga ne daga ƙasar Faransa, inda ya ɓuya na tsawon shekaru 22 kafin aka kama shi a wani wuri daura da birnin Paris a watan Mayu. Lauyoyin Kabuga sun so a yi mar shari'a ƙasar ta Faransa, to amma a watan jiya sai kotun ƙolin ƙasar ta amince a wuce da shi Hague. Asarar da kasuwannin hannayen jari suka yi jiya Litini a Wall Street ta nan Amurka ta yaɗu har ga kasuwannin hannayen jarin Asiya zuwa yau ɗin nan Talata. Kasuwar Nikkei ta Tokyo ta yi asarar maki 8, kasuwar S&P ta Sydney ta yi ƙasa da kashi 1.7 cikin 100, Kospi ta Seoul ta yi asarar 0.5 cikin 100, sannan TSEC ta tefe ta yi kasa da digo biyu cikin dari. Kasuwar Shanghai Composite kam ta dan karu ne da digo 1 cikin dari. Sannan a hada-hadar can da yamma kuma Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da digo 5 cikin dari. Yayin da kuma Shenzhen ta Mumbai ta yi dan sama da digo 3 cikin dari. A yammacin duniya kam Dow Jones ta tabka asarar maki 650 a wato kashi 2.2 cikin dari. A yayin da kuma S&P ta rikito da kashi 1.8 cikin dari. Daga ƙarshe mahaukaciyar guguwar nan ta Zeta ta bararraka yankin ruwan Yucatan dake arewacin Mexico da iska mai matuƙar ƙarfi da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya tun daga daren jiya Litinin zuwa yau dinnin Talata. Cibiyar nazarin babbar guguwa ta Amurka ta ce Zeta ta jira a arewacin Tulum da iska mai gudun kilomita 130 a sa'a guda.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotanninmu na gaba. A Sokoto birnin Shehu kuwa wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da rahoto akan wani taro da aka gabatar akan muhimmancin zaman lafiya. Ba tare da la'akari da bambance-bambance na addini ko na kabilanci ba, wanda a mafi yawan lokuta fitina ba ta la'akari da waɗannan. Shi yasa magabata ke ganin cewar akwai buƙatar wayar da kan al'umma. Nasiru gare ka.
A wani taro da ya gudana a Sokoto ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, shugabannin al'umma da na addini sun yi kira da babban murya ga mabiyan su akan buƙatar su zauna lafiya da juna. Mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce matsalolin da ke faruwa a ƙasar nan, inda wasu ke kai hare-hare ga wasu ƙabilu ko kuma fasa rumbuna ana satar abinci ba su da alaƙa da addini ko ƙabilanci, don haka jama'a su kula.
Idan wani bawan Allah ya yi laifi a wani wuri, wata ƙasa, wani gari, ba za mu mayar da wannan laifi akan ɗanwanmu da ke zaune da mu ba wanda bai mana komai ba. Haka in wani Yamuri ko wani Bayarabe ko wani Idoma ko wani Bahaushe ko Bafulatani ya wani laifi wani wuri, ya kone masallaci, ya kone coci, ya kwace kayan mutane a gidan shi, mu wanda ke da wani abu da mu annan ba su yi mana ba, za ka ba mu ruwanmu da su. Muna ƙara kira da jama'a kada kowa taɓa kowa, amma in wani ya bayar maka annan to shi ma akwai jami'an tsaro.
Ministan lamuran 'yan sanda Muhammadu Maigaridin Jaɗi ya ce abin da ya faru wasu marasa kishin ƙasa ne suka kitsa shi domin wani nufi da suke da shi.
Wala ka muna fata ko muna ci gaba da kira a matsayin mu na shugabanni da Allah a zauna lafiya domin samun ci gaba da wanzuwar arziki a wannan ƙasa ta mu.
Shi kuwa gwamnan jihar Sokoto Aminu Azir Tambol cewa yayi kamata a daina saka siyasa a cikin harkokin da suka shafi tsaro, kiwon lafiya da kuma ilimi da sauran abubuwan da ke da zuwa samar da ci gaba ga al'umma, inda ya ce yanzu haka gwamnatinsa na shirya bayar da horo da kuma gyaran tarbiyya ga matasa.
Lokacin da aka fara wannan aiki na ba da umarni a tuntuɓe kowace jam'iyya, don kowace jam'iyya na matasa musamman gangararrun matasa. Kada a ce wannan da wannan jam'iyya ne, wannan ba da wannan jam'iyya ba ne. Wannan gangararrun ya haɗa kowane ɓangare jam'iyyun nan akwai su, a haɗa kansu, a ba su tarbiyya kuma a ba su abin da za su jama'a.
Bishop na mabiya ɗariƙar Catholic da ke Sokoto Matthew Hassan Kuka, wanda shine shugaban kwamitin wanzar da zaman lafiya na ƙasa a jihar Sokoto, ya tunatar da 'yan Najeriya cewa Najeriya fa ƙasar su ce duk yadda ƙasashen waje ke son taimakon su, idan ƙasar ta lalace to ƙasashen waje ba za su fi su yin kuka ba.
It is now time for us.
Yanzu ne lokaci ya yi da ya kamata mu fahimci juna, mu haɗa hannu wuri ɗaya mu sake gina ƙasarmu. Fatarmu da addu'armu ita ce yanzu an koyi darasi, duk da yake ana nuna wasu da cewa su ne ke da laifi, amma mu haɗe mu ɗauka duka laifinmu ne. Shugaban ƙungiyar mabiya addinin Kirista ta ƙasar Reshen jihar Sokoto Nuhu Iliya ya ce Kiristoci da ke Sokoto shirye suke su bayar da haɗin kai da samun zaman lafiya a jihar Sokoto. Zan yi amfani da wannan damar in yi kira a kan gwamnatoci da su fito da hanyar tuntuɓa ta yadda jama'a za su iya gabatar da ƙorafe-ƙorafe su a kan abubuwan da ke wakana a kusa da su. Har wayo taron ya jawo hankalin shugabanni akan buƙatar yin adalci ga shugabancinsu domin shi ne jigo wajen wanzar da zaman lafiya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo mana sauki akan waɗannan al'amuran. daga batun zaman lafiya sai wani sabon tsari da hukumar fasa kwabri a jamhuriyar Niger ta kaddamar inda ta fitar da wasu sabbin dokokin aikin fitan kaya da nufin magance matsaloli da ake fuskanta tsakanin jami'an custom da ƴan kasuwa da masu aikin sufuri hukumar ta shirya wani taro don bita da wayar da kan al'umma daga jamhuriyar Niger Sule Mummuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
Lura da yadda duniyar kasuwancin ƙasa da ƙasa ke kallon dokokin aikin duwan ɗin da ake amfani da su a jamhuriyar Niger a matsayin wani tsohon yayi yasa gwamnatin ƙasar aiwatar da sauye-sauye da nufin sassautawa halalin ƴan kasuwa da masu motocin da kon kaya da jami'an duwan mafarin kiran taron baje sabon kundin ga waɗannan bangarori Kanal Muhammad Yakuba na daga cikin masu wannan aiki
an yi doka ta duwan a shekarar 1961 da yayin kasuwanci da kanshi ya saki saboda yau su ma a jan duwan aikin su ya saki kuma muna cikin sai da yawo wanda suna hidda text da yawa wanda ya kamata mu ma kenan mu sa su cikin dokan mu ga mu yi aiki da su ɗan kasuwa na zuwa su doko kayan su ba su bata lokaci gidan duwan ana jiran kayan su kai kasuwa a saya gobe sai su koma su doko kenan tattalin arzikin kasa yana karuwa bisa ga wannan
to ko waɗanne muhimman sauye-sauye ne sabon kundin aikin na duwan ke dauke da su
da kun san duwan tana zuwa ita kadai ta doki dokarta ta ce kawai ayi applicanta to yau ita ga sabon kundi da aka kawo sai kawo tsarin da yasa duk abin da duwan za ta yi sai ta kira wannan partner ko ƴan kasuwa ne ko ƴan transport ne sai an shawara da su ita sai kaya sun shigo cikin kasa ne ake iya zo gidan duwan a bayyana mana a ce gashi kayan sun shigo sannan a biya to yau sai aka bada possibility ma kayan ka kakin su shigo cikin kasa ma sai ka zo ka ce ma duwan ga kayana ga takarduna kuma declaration kayana daga sun zo kenan ba a bata lokaci za su wuce
sakataren kungiyar masu shigo da kaya daga washe Shaibu Chambiano na cewa ya gamsu da bayanan da ya ji a yayin wannan taro
inda an bi kaida abin da muke jin nan komai yana ta yi daidai ba mu samu matsala ma tare da custom to in ba bi kaida ne kuma adiba kasaje wanda ke kewaye da mu abin da suke yi mu ma mu koyo mu yi shi tunda muna da labarin juna tsakanin mutanen Burkina da mutanen Benin mutanen Togo tsakanin kasuwa muna da labarin juna wani bi abin da ana yi can ba shi yake yi nan ba to ka ya kamata a gyara don kasuwanci ya bunkasa
direbobin da kon kaya na daga cikin waɗanda ke fama da matsaloli irin na kan hanya daga jami'an duwan saboda haka suke fatan ganin sabon tsarin ya tanadi matakan shafe musu hawaye Ali Abubakar jigo ne a kungiyar direbobi
direbobi suna kawo kukan cewa su akwai mai yin wata guda wata biyu akwai ma mai wata hudu ma gidan duwan tsaye suna jira muna son mu kawo musu mun madan kokai da gare mu bisa masu kaya kamar in mu kai kaya in ya kawo mu ta gidan da gidan duwan ana yi muna so a sabke kayan a sallame mota tun da ta zo inda zata wanda za ta sabke wannan yami a sallame mota ta sai ta bar mai kayan shi sai rabda ya zo neman kayan shi
dole dai aka so mazartar da waɗannan sabbin dokokin aikin duwan saboda haka tawagar jami'ai ke shirin zagaya yankunan ƙasa domin fadakar da bangarorin da ke da hannu a sha'anin kasuwanci da na awon kaya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Masu sauraro kada dai ku manta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma Allah ya kai gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballan ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Muhammad Sani Kanya akan irin matsalolin da manoma suke fuskanta a Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora ne a inda muka tsaya. Wanda bakon namu ya ci gaba da zayyano irin matsalolin da manoma ke fama da su a 'yan shekarun nan.
To kuma magana ta biyu sai magana ambaliyar ruwa. Ba zan ce manoma su suke da laifi ba, gwamnati su suke da laifi. Ya kamata a ce gwamnati an san gurin nan da ake ambaliya. Ya akwai abubuwan da za a nemi ƙwararru masu ilimi ko da daga waje ne a kawo su. A ga meyene ya kamata su yi inda ruwan nan yake bi a yi domin gaba, in ruwan nan ya zo ba zai wuce ba. Ai akwai hanyoyi daban-daban. Ana yin abubuwan nan yanda ya kamata a gurare daban-daban muna gani a kasashen Turai a kasashen waje can auna samun abubuwa irin wannan amma akwai matakai da suka dauka wanda yake duk lokacin da ambaliyar ruwa ta zo ba zai jeyewa manoma banna ba wanda ya kamata gwamnati ta duba ta gani ta sake tsari da yake duk inda aka san ana samun wannan matsaloli ayi yanda za a yi ruwan nan idan ya zo akwai yanda za a yi ayi da batun dinsa ai masa magudanar ruwa akwai yanda an aka yi magudanar ruwa a je a yi makekin guri a yi rami kato wanda yake in ya zo ya shiga ciki wanda yake anan ma an samu damar da inda ba su da ruwan da za su yi amfani da shi na noman rani kin ga ruwa ya tara wannan gurin za a yi amfani da shi a wannan shekarar har kafin wata shekara ta zo shi ma a yi noman rani da wannan ruwa kin ga an karu maimakon yawa mutane adi an sami an kanya amfana da shi to kuma sai magana kayan aiki kusan kullun ga hinan muna gani a talabijin akwai abubuwa kala daban-daban wanda za a zo ga hinan zaka zo wanda zaka da hannunka daga zaka tada inji ya abinda shanu za su maka garman shanu ga hinan an yi na zamani wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba irin wannan abubuwar tunda akwai mutane da dama wanda ba su da halin za su yi shanu da garma su yi wannan amma gwamnati za ta bullo da tsari wanda yake ya dace a suyo injina na zamani don za a amfani da hannu manually da kuma za a amfani da machine domin a sami saukin tafi da noman da ake da yi yanzu domin mutane za a ga akwai mutum da yake yana da manya-manyan gonakai to inda zai amfani da kayayyakin zamanin nan a cikin takaitaccen lokaci zai noman sai gama maimakon sai ya nemo masu wanda za su zo su bata masa lokaci in ma za su masa aikin ba za su masa aiki na kirki yanda ya kamata ba
to musamman ma gwamnati ta yi alƙawura da dama kafin hawanta mulki cewa za ta bunƙasa ma bangaren noma din shi kanshi shin manoma sun gani a ƙasa
to anan ne a fahimta ta siyasa ta shigo ciki dalilin da sa na ga miki siyasa ta riga ta shigo cikin harkar noma duk inda aka ce gashi nan tunda wato bangare ne akwai bangaren su wannan siyasar ce take anan a wacce jiha wato siyasar ce ta shi a wannan jiha wannan wata siyasar ce to inda za a aje siyasa a gefe guda to da na tabbatar miki kan cewa duk wasu matsaloli da ake samu na noma wallahi tallahi da su zo da sauki domin anan kamar da na ga miki ba za ka ga misali anan ga wannan siyasa da take ci an kawo kayan noma an zo da komai da komai maimakon a rabawa kowa da kowa sai a nemi yan tsirarai a ce so za a baya kuma yan tsirarai nan da aka ba su ba ma noman suke ba ana ba su wannan kayayyakin dauka za su je siyar don ba zan taɓa mantawa ba akwai wata jiha da muka je gurin abokanmu mu suka ce an ba su kayayyakin noma na rani an ba su yan injina an ba su yan kuɗaɗe an ba su yan takuna za su amfani da shi su noman rani domin a samu ci gaba a wannan gurin to Allah da ikon sa da yake ba aikin su bane ba kuma yi suke ba ana ba su ana juyawa gwamnati tun da za su suka sassaye to kin ga anan ba a baya mutanen da suka cancanta ba
shi ne ka taɓa amfana da wani tallafi na noma daga gwamnati
amfana da shi anan tun lokacin da mahaifina Allah jikansa da gafara akwai yan abubuwa da aka taɓa ba shi lokacin da yana da rai da tun da a wannan lokacin shi ne sarkin noman waje janmu yana noma yadda ya kamata ka ina jin ba za a bai ba mu taɓa samun wani abu da gwamnati ta bar ba tun lokacin shagari yana mulki tun daga shi ba mu taɓa samun ni ban taɓa samun na fi shekara yanzu kusan shekara ta 40 ina noma amma Allah da ikonsa ba wani mutumin da ya taɓa zuwa ko sau ɗaya ce mana ko ga taki ko ga kaza in mun nema to da yake harka ce ta yin sassa tunda mu ba yin ta muke ba sai ka ga an zo da kayan alaba da mutanen da yake ba yin kuma ba yin noman suke ba ana tafiya da takin da aka ba su da kayayyakin da aka ba su da kome su kama to kuma shi musaya a hannunsu.
To duba ga yadda manoma suke fuskantar matsaloli da ka kirgo a baya irin su ambaliyar ruwa tsaro matsalar kayan aiki da sauransu gashi kuma gwamnati ta rufe boda ba a shigo da abinci yaya kake ganin harkar abinci a ƙasar nan?
To anan fa sai da mushe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalilin da yasa nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku shine an harkar tsaro ya sa da ya daman su sun janye sun koma sun sa ido domin ba mutumin da zai yi dai fito ya je ce zai noma a kama shi a ce sai ya biya kaza ko ko kaza ya faru to anan ga ambaliya ta ruwa ta zo nan ya kamata gwamnati ta kallaci wannan hali da ake ciki akwai domin a samu sassauci da mana talaka ya dan ji dadi a yi yadda za a yi bude boda a shigo da abinci in ba a bude boda an shigo da abinci ba wannan yanayi da aka shiga na wannan harkar tsaro din nan da ake ciki akwai da kuma ambaliyar ruwa da ta zo ta share amfanin mutane an yi asarar fa da ake kyauta da to aka yi ta fi da biliyoyi to ya kamata gwamnati ta ko dan saboda wannan hali da ake ciki akwai ta dan sassarta a bari a shigo da abinci in ya so a ga me zai faru.
To daga ƙarshe wace shawara kake da ga manoma ƴan uwanka?
To shawara da nake da ita ga manoma ƴan uwana shine mu haɗa kanmu domin tsakani ga Allah rashin haɗin kan nan yana kawo ci ba kuma akwai wurare da zaki je kitar da a gari daya zaki tare da bangare na manoma da wannan bangaren da wancan bangaren ba a ga mishi ji akan me amma inda za a hadu a dunkule a zama daya to za a samu shi gaba yanda ya kamata to da kai ina kira ga manoma duk abin da yake ya shafe mu ya kamata mu mu zauna mu tattauna mu ga wani hanyoyi ya kamata mu bi domin mu gyara a samu shi gaba
sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Muhammad Sani Kanya da kuma wakilin mu Abuja Hawwa Umar sai Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla yanzu kuma bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar sakon email
sakon na farko a yau ya fito ne daga Alimadu Almubaga inda yake salamu muryar Amurka wawo shi kayan abinci da talakawa suka yi a wasu jihohi bisa zargin cewa abinci tallafi ne da aka bayar na COVID-19 don rage raɗaɗin rayuwa da yunwa amma kuma mahaukanta suka boye daman mun sha faɗa a ƙasar nan cewa rijiya na bada ruwa ruga ce kawai ke hanawa saboda haka duk wani bayani da mahaukanta za su yi ya zuwa yanzu wallahi tankar iko ne bayan hari sai kuma sako na gaba daga wato lawan sani na kawo daura shi kuma cewa assalamu alaikum muryar Amurka mu talakawan Najeriya a yanzu mun fahimci cewa ba mu da matsala da gwamnatin tarayyar Najeriya akan kayan tallafin corona domin ta bayar arabawa talakawa amma masu alhakin rabawa ne ba su raba ba don haka masu zanga-zanga ya kamata ku mai da wuka kuge domin kasar mu Najeriya ta samu zaman lafiya shi kuwa Murtala Ibrahim Zangon Daura cewa yayi salam BOA Hausa ina fatan gwamnoni za su yi amfani da kayayyakin da suka rage a cikin su domin tallafawa ƴan gudun hijira ganin cewa yadda ba a damu da su ba a wannan yanayi da ake ciki na warwasan kayan abinci to sai sakon na ƙarshe da muka samu daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe a Najeriya shi kuma cewa yayi Assalamu alaikum BOA Hausa mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Malabuni ya raba kayan abincin tallafin corona a dukkan kananan hukumomi 17 da ke jihar don haka babu warwasan kayan abincin tallafin corona a jihar Yobe to ma dan damu kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni
a gaida Hadiza Kyari da wasikun masu saurare yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din na gwaji mai suna bamlanivimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litini inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin bamlanivimab a kansu ba. Hukumomin a Buenos Aires babban birnin kasar Argentina sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta daƙile yaduwar corona wanda hakan ya bada damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karon farko cikin watanni 7. A ƙarƙashin sabuwar dokar an yadda kashi 25 cikin 100 na yawan kwasumomin da wuraren ke iya ɗaukawa su shiga tare da tabbacin wuraren na da iskar shaka a wadace.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahoton nan. A daidai wannan lokacin muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga sabon magajin garin Tsamiya dake karamar hukumar Tureta a jihar Sokoto. Mai shari'a Alhaji Ladan Buda Tsamiya da fatar Allah ya kara tsawon kwanaki da kuma yi mishi jagoranci Allahumma amin. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Musamman Julie Lazarus Gracian, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai an saurari shirin yau da gobe. Peace.